Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-49-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis 18 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce tana da tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan Rasha. Daya daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta. Gwamnatin Trump ta fitar da sanarwar cewa za ta ci gaba da kan tsarin yarjejeniyar da ta sauta takunkumin da aka akaba wa ƙasar Iran.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaro a jihar Barnar Najeriya ta ce ta kama mutane sama da 120 da take kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma rangadi da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi a jihohin tarayyar ƙasar, ko menene dalili?
An ba a yi da su ba tsaro sai ta yi wuya. To shi IG ya ce dukkan mu hita mu je duk jihohin Najeriya din nan, mu je mu tar da su, mu tattauna da su.
Sai kuma shirin domin iyali, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce tana da tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi Rasha. Mataimakin babban lauyan Amurka Rod Rosenstein ya ce na ƙayyade cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi domin Amurka samu cikakken ƙwarin gwiwar sakamakon da zai fito. Robert, wanda shi ne shugabanci hukumar binciken laifuka ta FBI daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2013, wanda daga hannunsa ne tsohon shugaban hukumar James Comey, wanda Trump ya sallama a makon da ya gabata ya karɓi shugabancin. Kaɗan daga cikin 'yan majalisun daga jam'iyyar Republican a majalisa da kuma 'yan Democrat suna ta kiran da a samar da mai bincike na musamman mai zaman kansa ko ta hukuma don yin binciken alaƙar da ke tsakanin kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. Bincike da zurfinsa ya wuce wanda hukumar FBI ta gudanar da kuma wanda kwamitin majalisa kan bayanan sirri suka yi a majalisar dokoki da wakilai. Kiraye-kiraye a naɗa wannan mai bincike na musamman dai ya yi ƙamari a 'yan kwanakin nan, tun bayan sallamar Comey da kuma lokacin da aka fitar da rahoton cewa Comey ya rubuta ganawar da ya yi da Trump, wanda ya buƙace shi da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan tsohon mai baiwa Trump ɗin shawara akan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn. Rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta. Mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari, Femi Adesina, bai bayar da wani cikakken bayani ba, amma ya ce sojojin Najeriya ne suka samu yarinyar kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya Abuja. Kubutar da ɗalibar da ya zo ne makonni biyu bayan da ƙungiyar Boko Haram ta yi wa gwamnatin Najeriya musayar 'yan mata 82, ita kuma ta sake fursuna. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake kyauta da tsammanin 'yan matan za su sake haɗuwa da iyayensu. Ƙungiyar Boko Haram ta sace ɗalibai 'yan mata 276 a makarantar sakandare ta Chibok a shekara ta 2014, wanda ya tayar da hankulan miliyoyin mutane a faɗin duniya. An saki 'yan mata 21 a watan Oktoba, yayin da wasunsu da dama suka kubuta ɗaya bayan ɗaya, amma dai har yanzu 'yan mata sama da 100 suna hannun ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe dubban mutane a shekaru 8 da ta kwace tana tayar da hankali a arewa maso gabashin Najeriya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru, wanda ya haɗa da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiyyar Recep Tayyip Erdogan, wasu jami'an Amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin daga masu zanga-zangar lumana. Jami'an na cewa matakin da suka dauka a kofar gidan jakaran Turkiya dake nan birnin Washington DC ya keta dokar da ke kare damar fadin albarkacin baki a Amurka. Jami'an yan sanda sun ce cikin mutanen da suka kama akwai wasu masu tsaron shugaban Turkiya biyu, suka ce suna neman mutum na uku da ake zargi. A tashin hankalin da ya faru ranar Talata, masu zanga-zanga 11 ne suka samu rauni, akalla mutum guda cikin mawuyacin hali. Tashin hankalin da ya faru sa'o'i kaɗan bayan ganawar shugaba Erdogan da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House. Hotunan bidiyo sun nuna yadda masu tsaron Erdogan ke duka masu zanga-zanga har suka zaro bindigoginsu a lokacin ne 'yan sandan Washington DC suka shiga tsakani. Gwamnatin Donald Trump ta fitar da sanarwar cewa za ta ci gaba kan tsarin yarjejeniyar da ta sassauta takunkumin da aka kakabawa kasar Iran, wanda aka samar tun lokacin mulkin Obama. Karkashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015, an dage takunkumin da aka kakabawa Iran kan shirinta na nukiliya idan har Iran din ta amince ta dakatar da shirin nata. Amma yarjejeniyar tana bukatar duk watanni 6 sai an sabunta ta. Ta baya bayanan da aka sabunta ita ce wadda tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yayi, kuma cikin wannan makon wa'adin yarjejeniyar zai cika. Amma kuma gwamnatin Amurka ta kara saka wasu jami'an Iran takunkumi har biyu, cikin su har da wani kamfanin Iran da wani kamfanin sadarwa na China da ke taimakawa makaman Iran. A cewar babban jami'in diplomasiyya Amurka a gabas ta tsakiya Stuart Jones, idan Iran ta ci gaba da kera makamai har suka kai ga makaman nukiliya, su sani da cewar hakan ya saba kudirin da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ta samar. Haka kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani rahoto da ke sukar kasar Iran kan take haƙƙin bil'adama. Daga ƙarshe, a jiya Laraba, mambobin kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya suka gudanar da wani taro a Asirce domin tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar Venezuela, inda zanga-zanga kin jinin gwamnati ta kauraye kasar sama da makonni 6. Amurka ce ta kira taron, wanda ya zamanto irinsa na farko da kwamitin kasashen 15 mai alhakin samar da zaman lafiya da tsaro yake kokarin samar da hanyar zaman lafiya da take magana kafin fara taron. Jakadiya Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta ce, "Venezuela, muna gabar shiga tashin hankali. Gwamnati tana raunata masu zanga-zangar lumana, tana kuma kama su tana kashe su. Yanzu haka babu magani, asibitoci na karancin kayan aiki, haka kuma abinci ya fara wahalar samu." Makonni 6 suka gabata, a kullum sai masu zanga-zangar kin jinin gwamnati sun fito kan titina a Venezuela, suna neman a sauke shugaban kasar Nicolas Maduro daga kan mulki. Akalla mutane 43 ne suka rasa rayukansu a tashin hankalin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarin mabuɗe taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda rundunar tsaro Lafiya Dole ta ce ta kama waɗansu mutane 126 da take kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne, waɗanda kuma ake zargi da kai hari a wani gari da ake kira Sabon Gari da ke kan hanyar biyu. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da cigaban rahoton.
Komandan rundunar sojan na Operation Lafiya Major General Loki Rabu ne ya shida manema labarai hakan lokacin da yake jawabin bankwana ga manema labarin a garin Maiduguri. Ya ce idan ana iya tunawa da imanin makonni biyu da suka gabata ne, wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a garin Sabon Gari, inda suka halaka wasu jami'an soja guda 6, suka kuma jima wasu raunuka, tare ma da fararen hula suka kwashe wasu makamai. Amma yanzu hakan mun samu mun kwato wasu daga cikin makaman. Ya ce suna kuma samun wasu bayanai na sirri da ke nuni da cewa wasu daga cikin waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka kai wannan hari a Sabon Garin na shirin kai hari a garin na Dambuwa, wanda har wasu daga cikinsu ma suka shige sansanin 'yan gudun hijiran da ke cikin garin Dambuwan, inda suka saje da mutanen. Amma rundunar sojan ta samu nasara a kansu.
Amongst them, one in particular was
Yace an gano ɗaya daga cikinsu wanda kuma ake zaton cewa yana ɗaya daga cikin wanda suka kai hari kan sabon garin wanda aka same shi da irin jakan sa kuɗi da ake kira wallet na ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe tare da katin shaidan sojar da kuma katin zaren kuɗi da ake kira ATM dukan mallakar sojan a tare da shi wannan mutumin da aka kame. Yace wannan ne ma yasa muka samu nasarar kame mutane 126 da kuma yanzu haka muke ci gaba da gudanar da bincike a kansu. General Rabun yace ko a kwanaki biyu da suka wuce an samu wani matsala na tashin bumabumai a garin Kwandiga inda wasu yankunan bakin wake uku suka shiga suka tada bumabuman da ke jikin su sannan suka halaka mutum guda.
Equally yesterday we had an incident between Bagana and Dikwa.
Yace ko a jema mun saki samu wani matsala akan hanyar Gulumbagana zuwa Dikwa inda motar mu ta taka wata bom din da aka burne sai dai jami'an sojan mu guda biyu sun ji rauni ga inda motar ta lalace amma waɗannan mutane nan na karban magani. Yace mun kuma kame wata mota a garin Yosari da ke jihar Yobe kusa da kan iyaka da kasar Niger wanda suke kokarin kai kayayyakin abinci ga ayan kungiyar Boko Haram. Fiye da buhuhuna 170 ne dai aka samu makida cikin wannan motar. General Labu ya kuma tabo batun waɗannan mutane da aka ce an yi musanyen su su biyar na ayan kungiyar Boko Haram da waɗannan mata 82 wadda har suka yi barazanan kai hari a babban nan tarayya Abuja. Yace saboda an saki waɗannan mutane guda biyar kawai waɗannan mutane ya su ce za su fito su je su afkawa Abuja. Yace ina suke tuntuni kuma ta ina ne ma za su je Abuja. General Rabo yace yanzu dai abin za su sa gaba shine ci gaba da karkade waɗannan raguwan ƴaƴan kungiyar Boko Haram din kuma taimaka wajen haɓaka harkokin ilimi. Yace a matsayinsu na sojojin Najeriya ba su kyare su ga batun ilimi ya tabarbare a wannan ƙasa ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta fara rangadin ƙasar domin ganawa da shugabannin al'umma dangane da matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan ƙasar. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya DIG Shaibu Lawal Gambo wanda ya isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa
shi Inspector General Police shi ya ce dukkanmu DIGs wanda muke headquarter mu hita mu je mu gaida mutanen da suke muke hurdan sha'anin tsaro da su. In ba a yi da su ba tsaro sai ta yi wuya. To shi IG ya ce dukkanmu mu hita mu je duk jihohin Najeriya din nan mu je mu tar da su mu tattauna da su. Na farko mu musu godiya irin taimakon da suke mana ta sha'anin tsaro, mu fara daga gwamna har zuwa su sarakuna mu gaisa da su sannan mu zauna mu tattauna da su shin sha'anin tsaro ya suka gani.
To gashi ka zo Niger daidai lokacin da ake fama da rigingimu kashe-kashe da sauransu, ya kaji bayanan mutane?
Ainihin gaskiya ba Niger kaɗai ba, irin wannan kashe-kashen naji ta a Kwara, naji ta a Benue, duk wuraren ne naji. To sha'ani ne wanda yake ita ma federal government da kanta ta ɗauke ta da muhimmanci da su makiya da kuma masu manoma da kuma kungiyoyin mu yata Allah dukkan mu zo mu zauna a yi magana ta haka na tabbata za a samu kan.
Matakin 'yan sandan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun gawarwakin wasu mutane guda hudu a cikin ruwa bayan wasu mutane 22 da aka yi ma kisan gilla a ƙauyen Ifogi da ke yankin ƙaramar hukumar Makwa. Kamar yadda kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi ƙarin bayani.
An gano mutane hudu cikin ruwa, to in ka ƙara hudu da 22 za ka samu 26. Yanzu muna da lissafin mutanen da suka rasa rayukansu cikin wannan abun akan 26. Kuma muna kira ga ita 'yan sanda, mun gaya ma Commissioner of Police don Allah a gaya ma IG domin yadda yanayin wurin suke. Sai an kawo mana 'yan sandan da ake kira Marine Police domin ba kowa kaɗai zai ji iya zuwa wurin ba, to baka iya ruwa baka je wurin mai ma bai zaka domin ba ƙasa.
Mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Boso ya ce hukunta duk wanda aka samu da laifi ne zai kawo ƙarshen matsalar rashin tsaron.
Ni shawara na bayar kawai shine duk wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi kar a ce shi ai dan wane ne.
Bawa yanzu dai jami'an yan sanda a jihar Niger sun ce suna gudanar da bincike akan wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane biyar a ƙauyen Tungan Malam da ke yankin Faikoro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
In kaga mutum kana ra'ayi ne malam kafin ku san jiki kai da shi na so kai bincike na yi kaɗan ka bar dubin huska da kaurin jiki na so kai binciken zuciya da irin halin da duk a gare.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ƙwararru a fannin aikin jarida suna gani lokaci yayi da 'yan jarida za su sake salon gudanar da aikinsu kamar yadda suke cewa.
Akwai buƙatar ɗan jarida a duk inda yake amfani da ƙwarewar shi ta hanyar canza yanayin yanda yake gabatar da rahotannin shi da hototin shi da kuma tattauna batutuwa daga abinda aka saba da cewa gwamnati ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza.
To wannan na cikin kasidu da aka gabatar a taron ƙarawa juna sani da sashen Hausa ya shirya a jihar Yobe. Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi ku sha labari. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Ba abin da yafi karfin Allah, ba kuma abin da Allah ba zai iya yi ba. In sun dugufa cikin addu'a Allah yana jin su, lokacinsa ne bai yi ba. In yayin da sauran suka fita haka su maza su fita su zo na da bege cewa wata rana za mu gansu su maza su gamu.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta bada musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su a makarantar sakandare ta Chibok. Daga cikin rahotannin da suke ɗaukar hankalin al'umma biyo bayan dawowar 'yan matan, akwai batun rashin ba iyaye su kunin cuɗanya da 'ya'yansu yadda ya kamata. Akwai ma rahotanni da ke nuni da cewa ana iya kirga ganawa da iyayen 'yan mata 21 da aka saki a watan Oktoba bare suka yi da 'ya'yan nasu bayan sama da watanni 7 da sakin su. Akwai kuma batun kwamandojin kungiyar Boko Haram da aka yi musayar 'yan matan da su, waɗanda rahotanni ke nuni da cewa suna barazanar za su sake komawa su ci gaba da kai hare-hare. Akwai kuma hoton bidiyon da kungiyar Boko Haram din ta fitar inda ta nuna waɗansu 'yan mata da suka ce wai ba sa so su sake komawa wajen iyayensu domin wai suna son su yi addinin Allah. To yayin da muke jinjinawa gwamnatin tarayya domin ci gaba da ƙoƙarin ganin ta haɗa dukkan 'yan matan nan da iyayensu, za mu iyaka iyawa mu bi diddigin waɗannan rahotanni domin sanin inda aka kwana. Yanzu dai bari mu sake komawa ranar da aka sako waɗannan 'yan mata. Ga wakilinmu Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja.
Ƙoƙarin ƙwato waɗannan 'yan mata na ci baya cika idan ba a tuna da ƙungiyar BBOG da ke kan gaba wajen yekuwar hakan ba.
Sunana Aisha Yusufu. To yau dai kam abin ranan farin ciki ne, kamar mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ruwan daga ƙasa. Gashi yau mun fito da a samu 'yan mata 82 an kawo su yau. Duka yanzu mun haɗa 106 da muka samu kenan, sauran 113 tun lokacin ana 219. Yau gashi Allah ya nuna mana muna cewa 106. To ai abun godewa Allah ne. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mu 'yan ƙungiyar BBOG a koyaushe muna matsawa gwamnati, muna cewa gwamnati ta fito da 'yan mata, because mun san gwamnatinmu za ta iya. Kuma gashi yau gwamnatin ku ta nuna za ta iya, kuma Allah da duka sauran duk za mu fito da su. Duk mutane da yawa suka ce mana me yasa ba ma zuwa su wajen Boko Haram ɗin, mu tambaye su, mu ce ba ruwanmu da su. Mu gwamnatinmu muka san, kuma mun san gwamnatinmu za ta iya abin, za ta iya, ta sa kanta. Kuma gashi Allah ya nuna mana yau. Ai, akwai lokacin da gwamnati take son kamar a watsar da zance 'yan matan da yake 'ya'yan talaka ne, ba 'ya'yan masu kuɗi ba ne, ba ai tsayi wannan muka ce mu ba mu yarda ba, sai fa duk kowane ɗan Najeriya ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi. Lallai sun yi ƙoƙari, sun yi abin da ya kamata su yi tun wata 6 da ya wuce. Kuma a hakan shi ya sa muke ba za mu taɓa shiru ba idan muka yi gwamnati ya yi bai kamata ba, za mu yi musu magana kuma za mu matsa musu kamar kana da yaro ne. ka sa shi a makaranta, idan baya karatu ai ba ka tsaya za ka kana kallon shi ba, dole ka matsa mishi abin da ya kamata ya yi, kuma abin kenan da muke da gwamnatin mu, kuma zamu ci gaba da matsawa.
Aisha Yusufu, daya cikin jigajigan kungiyar fafutukan kwato ƴan matan Chibok, kungiyar da ke fuskantar kalubale da ma zargi na tara kuɗi tare da yunkuri na matsa lamba da kuma zargin bayyana bakaken maganganu ga gwamnati da ke ci yanzu. Sai dai mai nazari akan al'amuran yau da kullun Yusuf Sallau mutum biyu ya yaba da kokarin kungiyar.
A hakikanin gaskiya zamu iya cewa sun yi kokari sosai kasancewan su ne suka fito suka nuna wa duniya abin da ke faruwa, kuma suka wato nuna cewa lalle shugabanni sai sun yi aikin da ya kamata. Wannan ba zai kasance dalili ba wanda yasa ba za a nuna wa bangaren gwamnati wato godiya da kuma wato kokari da suka yi ba, musamman shi shugaban kasa, kasancewan tun lokacin da ya hawo wannan taragar mulki ya bada wato tabbacin cewa lalle zai iya kokarin sa ya ga cewa an kwaci wannan yara wanda aka kama su kusan shekara 3 da ya wuce. Kuma zamu iya cewa alhamdulillah shugaban kasa ya cika burin sa. Muna mai godiya, muna taya shi murna da wannan nasara, muna kuma taya iyayen yara murna da kuma mutanen Najeriya gaba daya, musamman kuma su waɗannan mutanen kungiya ta wanda ake kiran su Bring Back Our Girls BBOG, sun yi matukar kokari gurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lalle sai an dawo da wannan yara.
A matsayin ka na mai fashin baki, wasu na cewa maganan ƴan matan Chibok kawai ake ra'ayi, wasu kuma na da ra'ayin in ba matsawa da wannan kungiyar da an ma manta da ƴan matan Chibok.
Akwai kanshin gaskiya a cikin wannan bayani, kasancewan yau kusan shekara 3 yanzu ake nema da ainihin kame waɗannan yara. So amma abin da zai baka mamaki shine kungiyoyi tattare da wannan kungiya da muke magana akan ta, wato kungiya ta BBOG, sun yi kokari sosai amma kuma sun manta cewa akwai fa wasu bayin Allah, wasu wayanda su ma an kama su ba sa kiran wato ba sa bayani akan wayannan wayanda aka kama su wanda ba daga garin Chibok suka fito ba. Wannan ba shi yake nuna cewa kuma muna nuna cewa ba sa kokari ba, suna kokari amma ya kamata a ce kasancewan duk ƴan Najeriya ne, wayanda suka fito daga Chibok da ma wayanda ba su fito daga garin Chibok ba, duka ƴan Najeriya ne, kuma ya kamata a ce sun maida hankali gurin kwato ƴan mataye da duk wani wanda aka kama shi, sawa'un daga Chibok ya fito ko ba daga garin Chibok ba. Ina ga wannan shi adalcin da ya suma kasan nan, shine kuma adalcin da ya suma mutanen wannan yanki na yankin Maiduguri da duk wani yankin da mutanen suka shiga suka yi barna a ciki.
To yana yiwuwa wannan kungiya ta sa sunanta a yadda ta sa shi na masu fafutukan kwato ƴan matan Chibok ne, saboda a wannan lokacin an saci ƴan mata 276 ne lokaci ɗaya.
Zai iya yiwuwa haka ne, a wannan lokacin an samu ra'ayin mutane da yawa, wasu ma suna ganin kamar 'yan siyasa suke amfani da su gurin ciwa wani buri na siyasa a wannan lokaci. Bayan gujewar wannan gwamnati ta baya ta Goodluck Jonathan, abun ya ba mutane mamaki yadda waɗannan mutane suka yi kamar ba sa nan, ta yadda aka bar jin ɗuriyansu. Sai daga baya, bayan an kwato shugaba Buhari ya yi ƙoƙari ya kwato waɗannan yaran mata, da farko wanda aka fara kwacewa yara kusan 22, sa'annan aka fara jin ɗuriyansu a gari. Wannan yake nuna cewa akwai wata alaƙa tsakaninsu da siyasa, duk da cewa dai muna ƙara yaba musu da ƙoƙarin da suka yi. Kuma mutane da yawa suna ganin cewa ma kaman wasu suke ba su kuɗi, suke fitowa kan hanya suke irin wannan don cin wani buri na siyasa.
Ai, sun kalubalanci waɗanda ke maganin cewa ana ba su kuɗi akan su fito da hujja na wannan zargi da ake.
Eto, wannan magana ce wanda kowa yana da ra'ayi zai iya faɗan ra'ayinsa, kuma mutumin da ke bada kuɗin ba dole bane ya fitowa ya bayyana kansa. Amma dai maganar gaskiya shine a Najeriya, yadda muka sani, komai na iya faruwa a Najeriya. Yan siyasa suna iya amfani da wasu mutane ba don komai ba, saboda su ciwo burin su na siyasa. Wannan komai zai iya faruwa a wannan ƙasa kamar yadda muka sani.
Mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Yusuf Sallau mutum biyu kenan. Menene zai ce a game da korafe-korafe da ake ta yi cewa tattaunawa da gwamnati ta yi da 'yan Boko Haram ya saba wa dokokin duniya na cewa ba a yin sulhu da ta'addanci? Tambayar kenan da ni wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar BBOG, Mr. Iman Shehu, ga abin da ike cewa.
Yadda mulki take ne a yawancin ƙasashen Afirka, shugabanni kana bukatar abu ga shugabanni, in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata, kaga sai su yi banza da kai kawai, su kama gabansu. Don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba su damuwa shi zai muka matsa lamba. Dama tun daga farko mun ce tattaunawa wannan yafi don ba ƙarfin bindiga bane in aka zauna aka yi magana sati ɗaya sati biyu sati uku a cimma wani abu da ya sana ai wani yarjejeniya a sako 'yan matan yanzu so biyu abin ne ya faru an samu 'yan matan haka ya kamata a ci gaba da wannan hanya. Abin da ya dame mu kawai shine mu ga cewa an sako 'yan matan in daga ƙarshe an yi lissafi kasafin lissafin da aka yi aka ga cewa to akwai wanda suka rasa rayuwanka to su shikenan. Amma yanzu dai akan wannan gwagwarmayar da muke sai mun ga cewa duk waɗannan lambobin nan an cika lambobin nan na waɗannan da aka ɗauke saura 113.
To Alasa a karkuta cima ruwa Dr. Iman Shehu da kuma begen nan ba da dadewa ba sauran 'yan matan 113 da suka rage a hannun kungiyar suma za a sada su da iyayensu lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Salamu Abu da daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
To, kafin mu karkare ga wannan sako.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake cema Platform Paysan na Nijar. Saka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu durar da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya.
Ni sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
To sai ku ci gaba da kasancewa da na Sokoto kowace ranar Talata a shirinmu na safi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce ta naɗa tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi Rasha. Mataimakin babban lauyan Amurka Rod Rosenstein ya ce na ƙayyade cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi domin Amurkawa su samu cikakken ƙwarin gwiwar sakamakon da zai fito a binciken. Rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kuɓuta. Mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari Femi Adesina bai bayar da wani cikakken bayani ba amma ya ce sojojin Najeriya ne suka samo yarinyar kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya Abuja. A yau Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru wanda ya haɗa da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin daga masu zanga-zangar.
To masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa. Shirin da ke yayata gudunmuwar da waɗanda ke da rayuwa da wata lalura ke badawa ga cigaban al'umma. Kafin mai salama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga barista Yakubu Salibawa da dangi duka domin rasuwar kakarsu Mama Goma ɗan Juma Gata Malumfashi wadda ta rasu bayan doguwar jinya. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo da injiniyan mu Jini Alheri ke muku fatar alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.